بذا الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتلي رمضان يا غيث الورى فانظر سنا في الموعد كنا على
أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna goma ga watan Ramadan Hijira 1447 27 ga watan 2026. Muna nan a cikin suratul Baqara zamu tashi aya ta 276. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله سبحانه وتعالى مي رحمة مي جن كي مي حلت تاوى مي حرم تاوى مي بايوى مي حناوى مي أوككاوى مي قسطن تاوى واند الله يبابا مي حناش واند الله يحنابا مي باشي بوايا دا إساء دا جرما دا أوككا سنتا بتغريشي شكالي shi yake bada doka labarin sa duka gaskiya ne hukuncin sa duka adalci ne Allah subhanahu wataala bayan a cikin waccan aya da ya gabata ya mana bayani dangane ga hukuncin masu cin kudin ruwa yace wadanda suke cin kudin ruwa ba sa tashi a ranar alkiyama sai kamar yadda wanda shedan ya shafe shi yake tashi yana faganniya yana timuwa yana fagan wannan hukuncin ya same su ne saboda sun ce shi kasuwanci shi ma kamar riba ne to Allah ta'ala ya halatta kasuwanci ya haramta riba wanda wa'azi yazo masa daga Allah mahalicin sa ya hanu to abin da ya gabata wato ya riga ya wuce Allah ya yafe masa al'amarinsa kuma yana wurin Allah subhanahu wataala wanda kuma ya koma cin kudin ruwa ko karba ko bayarwa ko ta'amuli da shi wadannan su ne ma'abota wuta kuma za su dawwama cikin wannan wuta idan sun halatta wannan abin to bayan wadannan ayoyi da suka gabata wanda Allah ta'ala ya bayyana hukuncin kudin ruwa da kuma hatsarin da zai mai ci zai gamu da shi da a duniya da lahira da kuma yafiya da Allah ya yi ma waɗanda da suke wannan mu'amala suka ji wa'azi suka daina da kuma hukuncin abin da ke hannunsu ko wanda ba su karɓa ba ko wanda suka ci na kuɗin ruwa an yi magana hukunci uku wanda bai riga ya karɓi kuɗin ruwan ba ya ji wa'azi ya bawa masu ruwan kuɗinsu wanda kuma riga ya karba yana hannunsa sannan ya ji wa'azi bai riga ya ci ba ko bai kashe ba, idan wanda za a iya mayarwa ne ya mayar, wanda ba za a iya mayarwa ba ne ya yi wani aiki da zai taimaka wa jama'a da shi ba tare da ya ci ko ya sha ko ya amfana ba, wanda kuma sai da ya cinye ruwan sannan wa'azin ya zo masa, wannan shi ma Allah ta'ala ya yafe masa abin da ya gabata sai a kiyayi gaba. Shi arziki da Allah ta'ala yake bayani a wannan aya, hanyar samun arziki mai kyau da mara kyau. Dan adam yana samun arziki ne ko kuɗi sukan zo masa ne ta hanyoyi guda biyar. Hanya ta farko shi ne al-imanu wa taqawa, saboda tsagwaran imaninka da tsabar imaninka da tsananin tsoron Allahnka, Allah sai buɗe maka hanyar arziki, kawai ka samu arziki. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. الله يزو مك ده ارزقي تا اند باكا زتو باكا تأماني باب وني دليلي كوي تو ده ايمانك ده تقواك الله يزبو مك ده كودي كما يديما واتو النبي ايوب ينا وانكا كودي نازبا كو الله ينونا مك وني كنزو وني ارزقي بنني كوي كجيكا تونا كغني كو كما وني ماديني بويي Allah ya maka kashafi kaga cewa nan gurin akwai gol, kawai ka zo ka haƙa kai ta harkokinka. Wannan shi ma yana faruwa kawai saboda Allah ta'ala ya kan bada arziki ta wannan hanya, kuma ba abin mamaki bane a gurin Allah. Sannan abu na biyu shi ne hanyar samun arziki ta hanyar wahala da kai komo, da amfani da basira da hikima da ilimi da kasuwanci da sana'a da noma da kiwo da tijara da noma da sauran sana'o'i da ake yi na hannu, dukanci, kira dukanci da makamantan wanki, leburanci, duk hanyoyi dai ga sunan wanda mutum zai amfani da su ya bi wannan sababi, kuma ta hanyar wannan sababi Allah ya turo masa arziki. A ce dan kasuwa ne yayi arziki, ko kuma a ce manomi ne yayi arziki, ko makiyayi ne yayi arziki, ko kuma sana'ar dukanci yake, ko kira yake yi, ko wanki da guga yake yi, ko leburanci yake yi, ko sana'a yake yi, ko kamfani ya bude, Allah ya masa arziki ta wannan hanya. Wannan an sha gani shi ma yana cikin hanyar da Allah yake turo mutane arziki da wannan sababi. Na uku shine samun arziki ta hanyar wato wani ya baka. Wani ya baka nan yana da hanyoyi da yawa, ko dai ya baka zakka, ya fidda zakka na biliyan guda dauka ya baka, yace in gwan je ka kashe baka da wani, to yana da biliyan 40, ya cire biliyan ɗaya ya baka, kaga ya baka kuɗi nan take ka zama biloniya dan ka mallaki biliyan kawai, saboda wani ya dauki biliyan din ya baka nan take. Zai iya baka wannan a matsayin zakka, ko a matsayin sadaka, ko a matsayin kyauta, duk ana yi, ana kyauta, ana sadaka, ana kuma zakka. Sannan kuma zai iya yin waƙafi ya ce ya baka wannan biliyan din ka je kai aikin Allah, ko kai ma ka ci kai ma kai aikin Allah. Ko kuma ainihin ka same ta hanyar gado, kawai dan uwanka ya faɗi ya mutu, ko ɗanka ko matarka ko duk dai wanda zaka iya cin gadonsa ya bar biliyoyin kuɗi a ɗauka a baka. Hanyar gado da hanyar wasiya da hanyar waƙafi da hanyar sadaka da hanyar kyauta da hanyar fidda zakka, duka hanyoyi ne da mutum zai iya samun kuɗi, shi ne hanya ta uku. Hanya ta huɗu shi ne hanyar da Allah bai halatta ba, shi ne haramun mutum ya zama ɗan fashi da makami, ya fashi ya tara kuɗi, ko ya sata ya tara kuɗi, ko ya zama mazambaci ko maha'inci, ko kuma ya zama wato hanyar cin kuɗin ruwa, ko kuma algus, ko akwace, ko hanyar wani zalunci, ta wannan hanya ya tara kuɗi. Wannan shi ne hanyar haramun wanda ake bayaninta, daga ciki akwai cin kuɗin ruwa. Sannan akwai kuma hanya ta ƙanƙan da kai da wulaƙantar da kai, kamar yadda muka faɗi irin su maula, irin su bara, irin su roƙo, irin su matsanci, da kuma irin su raraka, wanda mun yi bayanin hanyoyi guda biyar daga ciki. Duka waɗannan hanyoyi ne da ake samun kuɗi, amma akwai ƙanƙanta kai da wulaƙanta kai a cikinsu. Saboda haka idan mutum ya samu kuɗi ta hanyar da Allah ya dace, shi arziki da ka gani, arziki da kake ganinsa ɗin nan, wanda muka faɗi hanyoyin samunsa guda biyar, to arzikin da Allah zai baka zai iya zama kadara ce, kamar a ce gidaje ne, ko gonaki ne, ko rumfuna ne, ko shaguna ne. Shine arzikin da baka iya dauke shi daga inda yake, shine zaunannan arziki. A ce gonarka ce, gidanka ne, garkarka ce, kamfaninka ne, shine arziki zaunanne kenan. Ko kuma arzikin da Allah ya maka din ilimi ne, tana yawo da abinka, kai wani ilimi wannan ilimin shine arzikinka da shi kake sana'a kake cin abinci ko Allah ya baka wata hazaka ko wata basira ko wata dabara ko wata kwarewa a wani fanni da kake amfani da kwakwalwarka wajen samun abin da zaka kashe shi ma arziki ne wannan sana'a akwai arziki kuma da ake ciro shi a yawo da shi kamar tsabar kuɗi Allah zai baka tsabar kuɗi wanda zaka iya diba kai tafiya da su ko ka cire su daga wani guri ka kai su wani guri to duka waɗannan ana kiran su arziki wani Allah zai masa arziki dayawa dayawa wani kuma Allah ya masa arziki madaidaici to arziki kuma akwai hanyar kashe shi in an tara shi hanyoyin arziki sahabbai ta hanyar halal din ba tukunna sun kasu kashe uku akwai mazhaba uku na kashe kuɗi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya bude musu kofin arziki an samu futuhat an samu arziki an samu fai'u an samu ganima to wasu da suka yi arzikin aka ba su arzikin aka ce ga rabanku suka ga biliyoyin kuɗi an ce nasu ne sai suka ce jama'a su yi layi suka raba gaba daya suka dawo ba su da shi kamar Abu Dharr al-Ghifari don kana son wannan mazhabar duk sanda ka samu kuɗi kai a buga layi ka karar da su kaf to wannan shine mazhabar kashe kuɗi irin ta Abu Dharr al-Ghifari baya kwana da kuɗi yace gobe ma akwai arzikin ta jibi ma akwai arzikin ta daka in yazo yau a dauki iya na bukatar yau a rabar da su yau a karar da su yau wannan mazhabar ba ta da mabiya da yawa sannan akwai mazhaba ta biyu shine mazhabar abinda Allah ya baka na arziki ka ci abinka ka sha kai sutura kai magani kai aure ka gina katon gida ka auri kyawawan mata ga garken shanu ga na awaki ga na tumaki ga na raƙuma ga na kaji ga zabi ga agwagi ana shiga ana fita ana dora sanwa ana saukewa shine mazhaba Abdullahi dan Umar idan arziki yazo sai yalwata wa kansa ya ci da kyau ya sha mai kyau kuma ya kwana yana sallah kuma ya wuni yana azumi kuma ya ci mai kyau ya sha mai kyau saboda arziki yazo ta hanyar halal baya wa kansa wasa wajen ci da sha da kyautatawa jama'a da kuma saukewa da dorawa wannan mazhabar a samu a kashe mazhabar Abdullahi dan Umar kenan wannan mazhaba ita ma tana da mabiya da yawa mazhaba ta uku shine mazhaban kuma ka samu ka juya Allah ya maka arziki ka ci ka sha amma kana juyawa yana karuwa yana karuwa yana karuwa kashewa kake amma kana kasuwanci yana karuwa kamar mazhabar Abdurrahman bin Auf da Az-Zubair bin Al-Awwam waɗannan masu arzikin gaske ne domin Abdurrahman bin Auf shi kansa bai san yawan arzikin da Allah ya bashi kuma dinna halal ne sannan haka Az-Zubair bin Al-Awwam shine ya wasiya a biya masa bashi ai kaza ai kaza yana na hadisin Bukhari bayan an biya kowa kowace mata sun samu alfu alfu wa mi'a ta alfu kowace mata sai da aka bata dinare miliyan daya da dubu dari biyu kowane dinare dubu daidai yake da kusan miliyan dari biyu kudin Najeriya to irin wannan dubu sau dubu da kuma dubu dari biyu abinda kowace mata ta samu su hudu banda kuma an cire abin wasiya sannan kuma aka zo aka raba gado bayan an biya bashi duka ya zartar da wasiyar da yayi kuma aka samu tumunin ya kai biliyan miliyan dinare miliyan 4,800 haka aka raba wa matansa sannan kuma wannan shine 1/8 na dukiyar to ka cire 1/8 ka lissafa nawa kenan aka cire in an cire dinare miliyan 4,800 shine 1/8 na dukiyar bayan an fitar da komai fa haƙin kowa an biya an kuma biya wasiyar da yace ayi ga ƴaƴan Az-Zubair bin Abdullah bin Zubair to shine wannan ragowar to kaga wannan arziki ne ana juya shi ana yawaita shi dan haka samun masu kuɗi a cikin musulmi wanda zai zama lamba ɗaya ko biyu ko uku ba sabon abu bane sahabbai sun dade da arziki an dade da arziki a hannun musulmi suna samun arzikin su ta hanyar halal wani su ci su sha su sutura su magani su ba wasu su taimaka addinin su kuma su juya su kasuwanci su siye su siyarwa wasu kuma su zauna ana kawo musu suna ci suna kashewa wasu kuma ana ba suna rabarwa duk wacce ka dauka a mazhaban nan guda uku akwai sahabin da ka dogara da shi akan wannan mazhaba amma dai ina ga mazhabar da ba ta da mabiya da yawa duk shi mazhabar wa Abu Dharr al-Ghifari wanda yake samun kuɗi yau ya kashe su yau ko nawa aka bashi yau to yau din nan za su yi karar da su ba abin da ya shafe shi kuma goban wasu su ake zuwa ko da imanin sa ya kai da haka shine Allah ta'ala bayan ya ja kunnan mu a waɗannan ayoyi game da ta'amuli da ruwa ya kuma ja kunnan masu haka har ya yanke musu hukunci wanda basu tuba ba ga hukuncin da Allah ta'ala ya musu. To a cikin wannan aya ko a cikin wannan aya da ta gabata akwai darussa jiya da bamu karasa ba lokaci yayi. Waɗannan darussa shine daga cikin fa'idodin ita wannan aya da muka karanta wacce ta hana cin kudin ruwa kuma ta siffanta masu ci da cewa daidai suke ga waɗanda suke tashi cikin dimuwa, suke tashi cikin faganniya da fagan-fagan kamar irin wanda shedan ya buge shi da wato shafar shedan. To kuma wannan hukuncin su kenan a lahira, wasu ma sun ce a duniyar ma haka suke, da an kalle su da kyau za a ga cewa a cikin faganniya suke. Dan masu ta'amuli da kudin ruwa za ga ba nutsuwa, ba cikakken hankali, ba cikakken wato rayuwa mai kyau. To shi fa'idar wannan shine tsoratar da mutane dangane ga hukuncin kudin ruwa, ta yadda aka siffanta mai cin kudin ruwan da wanda shedan yake imautar da shi ta hanyar shafa. Sannan abu na biyu cewa masu mu'amala da kudin ruwa za ka ga an same shi wato an jarabce shi da irin zari, irin mutane za ka gansu masu zari. Sai ka ga mutum mai zari shine wanda abu baya isassa, inda za ka ba shi biliyan sau biliyan a cikin talauci yake, saboda talaucin ba na rashin kudin ba ne, na zuciyarsa ce. Zuciyarsa ce bata gamsu ba. Da dan adam yana da kwari biyu na kudi, a cika masa ɗaya da gwalagwalai, a cika masa ɗaya da zinare, sai ya ce ina na uku. Irin wannan an jarabce shi da wannan musifar. Sannan kuma wannan aya ta nuna mana cewa shedan yana imautar da dan adam ta hanyar in ya shafe shi. Sai kaga cewa ya samu kansa a cikin yanayi na bugun shedan ko na shafar shedan, yana shafan maza, yana shafan mata, yana iya shafar kowa da kowa. Shi yasa aka ba da addu'o'i wanda mutum zai yi kafin shedan ya shafe shi, ya nemi tsari da kariyar Allah. Da kuma addu'ar da za ka yi a lokacin da shedan din ya shafe ka don ka samu waraka. Da kuma addu'ar da za ka yi bayan shedan din ya rabu da kai kada ya dawo. Ya zama wato ilaji ne da kuma tahassun. Ka yi kariya, ka yi garkuwa, kuma ka yi magani a lokacin da abin ya faru. Sai haka wannan aqida kenan ta Ahlus Sunna suna tabbatar da cewa shedan yana shafar dan adam. Kamar yadda Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yace bugun shedan kala biyu ne. Akwai bugu ko kuma faduwa da dan adam yake yana faganniya, yana shure-shure, iri biyu ne. Akwai wanda jijiyoyin mutum ne suke haɗewa su ciccike sai zama mutum baya iya motsi, yana faganniya. Yace irin wannan shine wanda likitoci suke iya shawo kansa ta hanyar magunguna ko allura ko operation ko kuma ba da shawarwari. Akwai kuma wanda aljani ne yake wa mutum irin wannan, wanda shi kuma hanyarsa shine a karanta ayoyin Alkur'ani, a karanta a ruwa, a ba mutum ya sha, in Allah ya karba sai ka ga nan take ya warke. Sannan abu na hudu shine wannan wato aya tana mana bayani a fa'ida ta hudu, wato illar masu karɓar kudin ruwa da masu bayarwa, wanda Allah ta'ala ya wato saboda tsabar zarunsu da kuma yadda suka nitse a cikin son kudin ruwa har suna cewa zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. So a gurin su ai duk ɗaya ne ma, tunda kasuwanci ana samun riba, ita ma kuma ai ribar suna fassara ta da kamar ita ma riba ce. Daka a gurin su tunda dai ana samu, to hukuncin su ɗaya ne. Wannan kuma ya nuna kenan cewa wato sun riga sun makance, sun wato samu matsala a rayuwarsu. Sannan abu na biyar shine kaiwa matuƙa da masu ɓarna suke yi wajen yaɗa ɓarnarsu. Innamal bai'u mislu riba, har yau ana faɗan wannan. Za ka ga mutane sun tashi sun tsaya, to ku kuna ta cewa riba haramun ne, to ai ribar da kasuwancin ai duk ɗaya ne, in an duba fuska nan ma ana samu, nan ma ana samu, nan ma ana riba, nan ma ana riba. Za ka fuskar su ɗaya, wa ahallallahu albai'a wa harrama riba. So da haka duk irin yadda za ka yaɗa kuɗin ruwa ko kuma kai kokarin gamsar da mutane cewa babu komai ko ɗan kaɗan ne, ko kuma ai masa tawili ko ai masa fassara wacce za ta fidda shi daga kuɗin ruwa, wannan duk ba zai amfani ba. Kuɗin ruwa ne kowane zamani, kowane lokaci. Sannan abu na shida, hukuncin Allah ta'ala game da kuɗin ruwa shine haramci, kuma dama Allah ta'ala shi kaɗai ne mai yin hukunci. Shi yasa da suka ce innamal bai'u mislu riba, sai Allah ya ce wa halallahu albai'a wa harrama riba, ashe halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne shi kaɗai. Ba wanda ya isa ya halatta wani abu ko ya haramta wani abu sai dai yana da nassi daga Allah ta'ala ko daga manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na bakwai shine da riba da kasuwanci suna da bambanci, kuma bambancinsu ya bayyana a fili ta yadda ya zama kasuwanci. Shi kasuwanci ai dama yana da rukunai guda uku, akwai mai siye da mai siyarwa, shine rukunin farko. akwai kuma siga yadda za a siye da siyarwa sannan na uku kuma akwai wato abin da za a siya din a siyar to shari'a ta kalli abin da za a siya a siyar din nan ta kasa shi kashi 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 akwai abin da akan kansa ma shari'a bata yadda a siye shi ko a siyar ba kamar najasa najasa in ba wata babban larura ba a siyar da najasa ko abin da shari'a ta haramta zatin sa kamar alade ba za ka yi kasuwanci da alade ko ka sai da alade amma wanda yake shi ba a ci amma ana amfani da shi to shi ana sai da mai ransa kamar jaki misali za a iya sai da jaki tunda ana dora kaya amma ga wanda zai ci ba wanda zai ci ba za a siyan masa ya je ya ci ba saboda mu a shari'a mu ba a cin naman jaki to kaga wannan yana ciki ko kuma a ce wato irin wato turoso in ba irin wanda za a kai gona ba shi ma bai kamata a ce ana sai da shi ba ko abin da ba shi da amfani kwata-kwata haka nan shari'a ba ta yadda mutum ya yi amfani da wata wato wata dama da Allah ya bashi kamar karuwanci ko bokanci ko kuma siyar da wato abin da Allah ya haramta mace ba za ta ce ai wannan sana'a ta shine karuwanci ba ko kuma boka ya ce sana'a ta shine yin bokanci ba an ana hulwanul kahin ko da maharul bagi an hana karuwanci ya zama sana'a kuma an hana bokanci ya zama sana'a ce da mutum yake samu da ita to waɗannan duka suna ciki sannan kuma mun faɗi cewa dukkan nau'in kasuwancin da shari'a ta soke zaka ga yana komawa zuwa ga ɗayan hudu ko dai akwai riba a ciki shari'a ba za ta yadda ai ta'amuli da riba ba da ka ka'ida gane riba ka'ida guda uku ce an ka rike ta shikenan idan wato ya zama a cikin bashi ne kudin ruwa shine ka bawa mutum bashi ka shardanta masa zai ƙara maka wani abu zuwa lokacin da zai dawo da kudin idan kuma lokacin dawo da kudin yayi bai dawo da shi ba sai kuma ka ce to ya ci gaba da rike kudin kana ƙara masa lokaci kana ƙara masa kudi kana ƙara masa lokaci kana ƙara masa kudi to ya koma adafan mudafa da a cikin ribar nasi'a ne riba ta biyu shine za a yi musanyen jinsi daya tunda kasuwanci yakan iya zama ta fuska uku akwai kasuwancin musaya kana da nawa ina da naka kace ungwana wa karbi naka ban gishirin baka manda ba mai kudi a hannunmu amma kaga hulata kana so ni kuma naga agogon ka ina so sai awa agogon da ka da hular kudin su zai iya zuwa daya sai ka mika mu mika ma ka yadda na yadda kaga wannan shine musanye to sannan kuma cinikin musanye kenan sannan akwai kuma ciniki na wato kudi da kudi shi ake kira cinikin sarf canji kudi da kudi kudi da kudin nan mun ce kala biyu ne akwai kudin kasa daya akwai kuma kudin da ba na kasa daya ba kudin kasa daya kamar naira da naira kaga wannan za a yi musanye ko da sababbi da tsofaffi ne ko ya gaggu ne da masu kyau dole daya ba zai fi daya ba ba za a zo ana cinikin kudin kasa daya amma a ce sabon kudi kudin sa kaza tsohon kudi kudin sa kaza wannan ko kuma ka siya da sabon kudi kaza ko ka siyar da tsohon kudi kaza tunda ba a yi doka a Najeriya cewa kudi ya tsufa darajarsa ta fadi ba saboda haka wannan kudi ne da za a ci gaba da musanya su a yadda suke hannu da hannu kwatanci da kwatanci idan kuma naira ce za a musanya da dala ko da sauran kudaden waje da makamantansu to wannan ɗaya zai iya fin ɗaya yawa amma ai hannu da hannu ko ai wani abu da ke kamanta hannu da hannu idan hannu da hannu ba zai ba to ai wani abin da yayi kusa yayi kama da hannu da hannu wanda za a iya fassara shi a hanyar hannu da hannu kamar tarar sufa ta bankuna da makamantansu saboda haka wannan shine wato abin nan din na farko sannan akwai kuma jahala jahala shine siyar da abin da ba a san shi ba ko kuma siyan abin da ba a san shi ba wannan yana faruwa yanzu ta social media wanda aka samu wasu mutane suka ma wasu irin wannan fafa lolo din wata mata ta kafa wai ta kafa kamfani tana shigo da kaya daga kasashen waje har ta nuna wa wasu container ga su akan ruwa sun doso Najeriya aka nuna su a social media ta ce wa mata idan waɗannan kaya sun zo an siyar kowa ta kokari ta turo kudinta kowa ta kokari ta saka kudinta ribar da za a samu ninkin ba ninkin ce malam matan aure suka dinga sai da kayan ɗakin su suka dinga sai da kayayyakin su wata ma ita tana aure ta je ta sai da kayan ɗakin yar ta sai da nata kayan ɗakin suka dinga tura wannan mata kuɗi, suka dinga tura mata kuɗi, ta wata da nuna musu kuɗi, sun kaya sun zo, saura ƙasar sun iso boda sun zo kaza, suna can ana kiliyarin a custom, ana yin waye, sai da kuɗi suka gama taruwa wajen biliyan na mata, sai kawai duk sai network ya katse, ba kuɗi, ba kaya, ba mata. Suka wasu ka dinga neman wannan mata su ji labarinta a wannan guri, in sun tafi a nemo ta jami'an tsaro, kun ganta, ba mu ganta ba, ba mu ji ta ba, a shiga can, a fito can, a je wajen alkali wani, ta kubuce, ta faɗa hannun tsaro, ta kubuce, tunda da kayanta a hannunta, tana da kayan aikinta a hannu, kuma ta shan wahala. Su kuma matan nan sun ka karɓi kayan mutane a shaida na makota, kana zaune sai ga an zo da ƴan sanda ana sallama da matarka, sai ga an zo ana sallama da babarka, sai ga an zo ana sallama da ƙanwarka, sun ka karɓi kayan mutane sun haɗa ma wannan mata. Sai mazan suka ce, wasu mazan suka yi fushi suka saki matan, wasu kuma suka ce musu ku koma gida sai kun ware wannan matsalar ku dawo, ba zan so kullum a dinga min sallama da asuba da ɗan sanda ba. Matan suka yi group suka same ni a office, suka ce malam duk da ka gan mu nan, daga wacce aurenta ya mutu sai wacce aurenta yana kusa da mutuwa, dukkan mu da auren mu muka zo muka rudu da wata mata da ta tallata mana wata kadara a social media, muka sai da kayayyakin daki muka kakkarbo dukiyar mutane muka hada mata, matan nan ta ki kamuwa, ta ki kawo kayan, ta ki dawo mana da kudin mu, kuma mun rasa ma jami'in tsaron da zai shige mana gaba ma a kama ta. Za mu sanar da jami'an tsaro kowane kala, mun neme su akan su shiga ma wannan al'amari, amma har yanzu ba iya cintira an kama matan nan ba, ta ki kamuwa. Dan haka muna so a taimaka mana da shawara, ko a hada mu da gwamna, ko a hada mu da wani babban hukuma, wataƙila in daga sama ne aka ba su umarni za su iya kama wannan mata. So na tausaya musu gaskiya, amma kuma sun yaudaru da riba mai yawa. Dama an kaji abu da riba mai yawa ka kiyaye kanka. Haka wani yazo ya tallata, suna da tifofi da suke ɗebo yashi, suna da kamfaninnika da suke kaza, malam mutane dama suna son su zauna a inuwa, ana musu wahala. Riba ta zo mai yawa, ka bada kuɗinka, mutane suka dinga sai da gidajensu da filayensu da kangunansu da gonakinsu, suka hada musu kuɗi, malam suka yi gaba. Akwai wasu ma da suka ce sun siyo a daidaita sau irin babur ɗin mai kafa uku, suka ce sun siyo guda ko 50 ne ko 100 ne ko raye, suka nuna mata gashi za a yi haya, in kika saka kuɗinki za a samu riba, za a dinga tura miki kullum a account ɗinki, za ki dinga jin alert na kuɗi kaza na kuɗi kaza. Aka ji har suka dinga talla a gidajen rediyo, har suka bubbuga fasta, mata suka je suka yi ta sai da kayayyakinsu, suka dinga sai da gwalagwalansu da kayayyakinsu masu tsada da kayan ɗakunansu suka siyar, aka yi musu riba. Ƙarshe shi ma dai mutumin nan abin ya watse, ya tafi da kuɗin mutane. Wani kuma aka ce masa wata sana'a ce ita kuma, wai ka kawo mutum biyar, kowane mutum biyar, shi kuma ya kawo mutum biyar, su ma biyar biyar ɗin su kawo biyar biyar. Kai fa baka ga kowa ba, baka ga kamfani ba, baka ga ofis ba, baka ga rijista ba ta CAC, baka ga rijista ta EFTC cewa an yarda su mu'amalar kuɗi ba, baka ga rijista ta jiha ba, baka ga ofis ɗinsu ba, baka ga kadararsu ba a social media suke. Duk bayanan nan na social media ne. Saboda haka kai ka kawo mutum biyar ɗin da ka kawo ai sun san ka kai. Waɗanda suka kawo biyar biyar ɗin duk ƙarshe kai kaɗai za a kama. Tunda in aka zo social media ya ɗauke, misali kai wanda ka kawo na farko biyar ɗin farko kai suka sani. Waɗanda suka kawo biyar biyar ɗin su ma duk ƙarshe kai za a zo a cikwala. Saboda haka shikenan ka ga ba ka da ba wani kamfani, ba wata rijista, babu wani zaunannen guri, ka duba wato inda ake rijista babu rijistar su, ka duba ba su da kiliyarin na police, ba su da na EFCC, ba wata ma'aikata da ta yadda ma su zo su yi kasuwanci a social media suke yi. Sai mutum wani kuma a ce masa ga diamond, kaga diamond din a social media yana yawo gashi ne yana kadawa, a ce ku zuba kuɗi wannan diamond din za a sai da shi zuwa lokaci kaza, sai ga mutane suna ta rashin suna zuba kuɗaɗe, ƙarshe sai ka ji an ce an wanke su. Duk irin waɗannan kasuwanci ne har yanzu ban ga wanda aka fita lafiya ba, ko an samu har yanzu ne duk wanda aka tallata nan mutane suka zuba kuɗi duk ƙarshe da rigima aka ƙare wasu ma sun gudu saboda akwai wata mata daga wata jiha ta bugo ba tace malam gani nan na taho nace kika taho ina na taho Kano gurin gani ta me faru wallahi malam ne ma na ake tai ruwa a jallo miji na shi ma gajiya gudu ƴaƴana sun gudu na ka karbi kuɗin jama'a wajen miliyan 800 na hada wata mata ta gudu da su yanzu na taso daga jiha ta na rasa inda zan shiga a duniya nan shi da kawai nazo da Allah nan Kano ko ku saba mun guri in zauna a daina nema na ake da masu neman naki suka ganci a nan Kano din fa ki koma ki ta addu'a tace ina ba zai ba malam nace to ina yan uwanki tace su ma yan uwan na dugudu na suke yi saboda na ciyo kuɗin jama'a nace to ashe kin zama abin tausayi Allah iyaye miki Allah kawo miki ƙarshe wannan musifa tana nan ta san banza daga san banza ne fa wai ba za ka zo ka kama sana'a yadda kowa yake physical sana'a ana ganin ka kana aski ko kana noma ko kana kiyo saboda san banza wani ya zo ya tallata maka abinda baka da tabbas kai ka dauki abinda kake da tabbas ka bayar akan abinda babu tabbas domin kudin ka yakinin ka ne gonarka kasuwancin ka sana'a ka yakini ne ka ganka kai an ganka amma wanda ka dauki dukiya ka ba a san shi ba waye to da ka din mafi yawa dan wallahi a ƙarshe rikici suka koma tashin hankali suka koma duk an wanke mutane to da ka in za a yi kasuwanci a tsaya a yi shi a tsanake a yi shi a abin nan wata mata wata tallata kaya cewa tana kawo kaya daga Lagos ya diddika da zannuwa da lesi da kayan kicin mata suka yi ta tura mata kuɗi sai ta gama da kuɗin mutane sai ta ce maka oda tana nan ta taho Gombe ta taho Kano ta taho kaza ka je kai ta jira a tasha an baka lambar iska ta riga duk ta da kuɗin ta yi tafiyar ba san garinta ba ba san gidanta ba ba san unguwarta ba dama farko da arha suke fara ba kana siyan abu 10,000 a garin ku sai ce ma za su yi maka shi a 5,000 kaga banza ta fadi ashe biyar din ta kace ake so wadannan abun sai mun kula fa mutum ya zama wayayye kana da kudin ka a hannunka fa kai ne fa shugaba kada wani ya zo ya maida kai kidahumi ya zo ya ce maka ga wani abu mai arha wanda baka da tabbas baka bincika ka tabbatar da ingancin abun ba baka ma san waye shi ba kawai kun hada a social media ne sai ka ji duk abu ya dauke wadannan abubuwa sai mun yi hankali wato ainihin da su sannan abu na uku shine kimar kimar nau'i ne na caca yanzu kusan caca fa ta zama ruwan dare an shigar da caca har kabbal din nan ta koma yanzu ana caca adda azumin nan fa akwai wadanda suke yin caca ana azumin nan kana caca 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 waya ko bai to caca kana musulmi kana caca kuma kana azumi kana caca kafin azumi kai caca idan aka shiga da mutane ran sabaci kare sai ashe yan caca ne duk sun yi caca an cinye su kan hadu da mutum kage da yana murmushi kage ashe caca je baka sani ba koyi aka cinye shi to cacan nan yanzu ta riga yanzu ta zama ma ana son a maida ita wani babban abu a waya ana yin ta gida ana yin ta in za a yi bal ai caca wannan club da wannan club za su yi ake to a saka kuɗi wani club ne zai ci wani ko ba yin wannan ana yi ko da wannan club din da wannan club din sai a zuba kuɗi saboda haka kai ka ce wannan ne zai ci ko wadannan ne za su fara ci wani ana yi akan suwa za a cinye a ƙarshe wani kuma ana yi akan kai ka ce za a yi duro ba wanda zai ci wannan ya ce a'a za a ci ko kuma in za a cin wa zai fara ci saboda haka kai sai ka sa cewa wane ne zai fara kungiya kaza za ta fara ci ko club kaza ne zai fara ci sai a saka kuɗi ko a minti nawa za a ci duk ana saka kuɗi duk wadannan abubuwa fa suna nan fa kashe zuciya suke yi hana kwazo suke yi hana nema suke yi hana tashi a zabura a nema ake ka saba da cima zaune to kaga yanzu wanda yake caca zai sai yanzu wani gidansu fa yaje sayar babansa da babansa yana cikin gidan yaje yawa gidan takaddu yaje ya caca da su uban yana cikin gida ko aka ce an sai da wannan gida da kamar ya da gida na ina ciki da ƴaƴana da ma aka ce danka ne yaje sayar caca yaje da kuɗin wannan musifa ta caca ta danno yanzu wata rana kungiyar masu caca na ƙasa suka zo suka bubbuɗe ofisoshi duk matasa muna ta neman su a masallaci wajen majalisi azu sun tafi caca sun ce ɗan hizba ku je duk ku tashi gurin cacan nan duk ku kamo su duk abin da ake a gurin ku ɗebo sai ga kungiyar caca ta ƙasa sun zo suka zo ofis kana makalla mun zo mu ganka nake to ai gani a karamakalla muna da lasin na yin caca kuma wannan lasin miliyan 100 muka ba gwamnatin tarayya ta bamu wannan lasin din kuma shugaban kasa ne kada yake sawa hannu akan lasin din da aka ba mu mitace nace to sai me kuma ku an ba ku lasin ku tace a din Najeriya nace suka ce eh nace ni kuma an bani lasin na hana tace a iya wannan jihar dole haka sai ku je ku ci gaba da yin tace ku ni kuma in ci gaba da kama ku ba matsala ai ku kuna da lasin yin tata ni kuma ina da lasin kama masu tata ni ma ba da wasa da doka ni ma nake hana tata ku kuma da doka kuke yin tata sai ku ci gaba da yin ci gaba da kama ku kowa yayi aikin sa ba haka zai ba akrama kallah ai muna gina ajujuwa muna yi kuma kuna buƙatar rijiyoyi wato ainin zamu zo muku rijiyoyi muna ba da tallafi na alqur'anai muna gina islamiyoyi to wannan to sai me kuma tata fa kuke yi tacan nan mu kuma an ce mu hana tata doka ce ta bamu dama ku kuma kun ce doka ta ba ku dama ku zo ku kafa mana tata yara suna tsebe dukiyar iyayensu an aiki yaro an masa kwace an sace wayar wani an kama kazawace an dauke akuyar wance kayan shanya an dauke tukwane an dauke karafuna an dauke duk ma masu daukar a ce ba masu suke ci ba tata suke zuwa suke yi da shi wani fa makabarta shiga da ya rasa karfan da zai dauka irin wannan Allah ji kan malam Mudi ya rasu da malam Shaw ya rasu karafunan ya ciccizge gabaki ɗaya suka cizge su da cikin makabartar suka je suka ce suka yi tace da kudin tukunya fa ana girki fa akai sallama aka ji shuru kawai ne zo ya sama da tukunya ya fita da ita cokula duk sun bata karafuna slab duk an cire su duk kuma aka tara kudin nan aka saci waya din akai kwacen karshe zuwa za a yi me a yi tata tata fa ta dawo yanzu ta lalata rayuwar matasa ko mutum ya je ya yi aikin sa na gumi ya zo ya tata ya je ya sata ya zo ya tata ya kwace waya ya zo ya tata a ɗebi kudin babansa ya je ya tata wasu ma da aka gano sun kashe iyayensu fa akan tacen ne ya je ya dauki kudin sa gaba ɗaya ya yi tata babarsa bata ganshi ba ta kama shi da fada sai zuciya ta dauke sai ya bige uwar duk tata ce da ace wannan musifar na tace da musulunci yace bai da tace ba ashe ba karamin zaman lafiya ya kawo al'umma ba bai yadda da kudin ruwa ba bai yadda da bai'ul garari ba garari a social media wani ya tallata maka kaya baka san shi ba baka gan shi ba baka ga rijista ba baka ga garanto din sa ba baka ga takaddarsa ta EFCC an ba shi clearance ba don EFCC ba za su baka clearance ka fara kasuwanci ba sai sun ga duk takaddun kasuwancin ya haɗu bai da wannan clearance din ba shi da register na CAC ba shi da register na jihar ba shi da office ba wani sanannen mutum ma da ka sani sai a zo a wanke ka kawai a tafi yanzu wani haka aka yi masa wasu kawai suka buɗe office a wata jiha suka buɗe office ya suka sa hoton wani ɗan siyasa babba ya suka kira shi suka ce masa za a yi rabon azumi ana buƙatar tirela hudu tirelar sukari da tirelar shinkafa da tirelar gero da kuma tirelar makaroni to da aka kawo kwangila ce za a biya shi kuma je samu yan kasuwa suka bashi tirela hudu ya je ofishin su ya je zauna da su aka yi magana komai suka yi rubuce-rubuce suka ce to in oga ya dawo insha Allah sai a zo a karbi kudi ba ma account yace da me kake so a tura nawa kake so a tura a wannan account ya bada account biyu ko uku akai komai aka ce to shikenan insha Allah gobe kudi zai suka zo da motocin su manya har gida har office din sa shi kuma yaje karbo daga hannun yan kasuwa ya danka musu shikenan yana ana an gama komai ana jiran aji transfer da daddare shikenan sai dif wayoyin su suka dauke ya buga kowace waya ce switch off ha sai ce to ko ba service ne bari ya jira zuwa safe yana ta kallon account ɗinsa da account ɗin wanda ya bayar ba wanda ya ji alert ba wanda ya ji an masa transfer suka tayi suka dau mota suka tafi garin suna zuwa har sun saki office ɗin sun cire komai a gurin ina masu office ɗin suka ce wani masu office sun tashi ai dama ba anan suke suka ce ai ba su bi sati da kama office ɗin nan ba duk wannan decoration da kayan kwalliya da kaga an sa duk kwanan nan suka sa kuma sun tashi yanzu to sun ce suna da alaka da wani wani to waye sani yanzu ka neme su ba wayar kike na sanya sama da shi wani kuma aka buga masa aka ce congratulations ka ci miliyan 1 yayi ta murna ka ci miliyan daya alhamdulillah kai muna taya ka murna ka ci miliyan daya ya ta gaya makotansa ya ci miliyan daya aka ce to shikenan yanzu akwai wane ne kudin wane ne service charge da za yi waye waye ya tura 150 yaje ya ranto 150 ya tura aka ce to ya tashi ya tafi ko Enugu ne ko ina ne ko Abeokuta ko ina aka ce ya tafi ya dawo abokinsa suka tafi Abeokuta suna tafiya ana kiran su a waya kun zo daidai ina kuna tafiya har suka shiga Abeokuta ana ta kiran su a waya suna shiga gari duk ba sabi sai da Allah akwai sai ka suna ne masa hauka ta ka san wani kamfani da suke ce wani kamfani ka shigo gari ba san kwa wanda bai san ka ba haka suka kwana a tasha suka yi kwara san banza fa ba abin da baya haifarwa akwai fa wanda har malamai iso iwanka malamai iso iwanka sosai ni ma wani ya taba kira na akrama kallah nace na'am ni dan sanda ne babba nayi retire to shugaban yan sandan babban mu shine da aka tashi sai aka yi masa wato motoci aka bashi motoci a matsayin wato aje a sai da su irin wannan gwamnati ta gama aiki din nan da su to sai aka yi wannan to shine ya bani Hilux ni a ciki aka bani Hilux to sai naga kai kuma kullun a cikin aikin da awa kake da aikin Allah da sauransu to shi yasa naga ni barin bada wannan Hilux din ta zama take gudun mawata ga aikin Allah nace to masha Allah kai amala saka ma da alheri ina jira in ji sako na biyu nace Allah saka ma da alheri ka kyauta dama muna bukatar Hilux da yawa na aikin Allah to da haka mun gode sai ce to wani zai kira ka da wata waya sai ku shirye yadda za a kawo mota nace ba matsala ya kira ni can ko sai ga wani ya kira ni kun yi magana da oga nace eh mun yi magana da oga idan ma mota tana Lagos nace na'am to yanzu zan je Lagos za a dauko ta nace to Allah ya kiyaye hanya nace Allah ya kiyaye hanya sai sake bugo mun can sai sake bugo mu eh to dama ina tunanin saboda na lissafa da mai da juyan bakin mai da waye da waye da sauransu za a kashe 150 nace ba matsala ka samu 150 din ka zuba indai motar ta zo kofar gidana ba matsala za a biya wannan da ka samu korance ne sai kai yace to ba komai ba komai shikenan sai da aka kwana sai ya kira ni mallam gashi mun taso har mun zo Ibadan to kuma taya mun yi abin nan taya ta fashe guda biyu ma nace subhanallahi taya biyu ta bace yace nace to ba komai yanzu Allah sai yace to ko a turo kudi ko da abin nan musiya ko da sakan hannun mu siya sai mu sako dan a samu a karasu nace ba matsala shi ma ka dora akan wancan lissafin sai da mu aiki bai da kudi nake to ni kudin gare ni ni ma ba kudin gare ni ba yanzu ka cikin mutanen ka ka ce wani ya ranta maka in ko baka samu wanda zai ranta maka ba to ka tsaya inda kake a motar zan kirawo wani daga Lagos zai taho ya zo ya same ka wani dan agaji nace akwai wani dan agaji a Lagos zan masa waya zai zo ya same ka sai ku taho tare da shi a ba komai ba sai ya zo bane ce to ba komai ka taho a hankali haka muka yi da muka yi fahimci dai ba zan tura masa ko kwabo ba karshe dai motar nan bata zo ba to ban san ko cikin malamai an taba wani wannan ba haka kana zaune kana karatu ma sai an wanke ka ko kagan mutum mai son banza ne ka jiga mota ta samu tawazi daga nan zaka fara tura kudin mai kudin kaza kudin services waye waye to a wannan duk za a wanke ka sai a karshe kaga ba mota an kashe wayar ko babu mai ita to sai wannan an taba yi wa ina gomben nan ma an taba wani aka kirawo shi a waya aka ce aljanu ne kuna da wasu duwatsu a nan baya ko eh aka ce masa aljanu ne suka yi mutum aka zabe shi saboda haka za a masa kaza kaza ya furgice fa ya tsorata sosai ya razana nace to ya zo ya same ni hankalin sa a tashe nace me faru yace aljanu suka kira nace da MTN ko da Zen in nuna min lambar nace to ba komai ba ni lambar ne in kira na kira lamba sai ta rinya aka ki dauka sai nace to inda ya sun kira ka ni ka hada ni da su inji wani aljanin wane ne daga cikinsu. Wannan ita ma da farar tana nan ana wa mutane, sai kawai ne bugo maka wace shi aljani ne ko ita aljana ce. In sun samu mutumin da bai waye ba, bai san addini, bai da tauhidi, da ka samu tauhidi duk waɗannan shiriri ta ka gama da ita. Ba samu mutum ba tauhidi, ba nutsuwa, ba imani, ba tawakkuli, tsoro ya cika zuciyarsa sai tsorata ka ko saka kai wani abu a ce za a baka kuɗi, za a maka arziki, an zaɓe ka, an ga mutumin kirki ne kai, ka fara yin sadaka da kaza, kayi kaza, kayi kaza, daga nan sun shawo kanka. Shikenan sai a ta wanke ka, ana karɓar kuɗi da sunan wasu aljanu ne za su taimake ka kai arziki ko su karya maƙiyanka. Duk waɗannan shiriri tar ɗan uwa fa sai mun dage, dai san banza yake kawo irin waɗannan abubuwa. Wadaka daga cikin wannan wato shine kuma sai garari shine muke bayani akai ko mun yi magana akan riba, mun magana akan garari, mun magana akan jahala, mun yi magana kuma akan kimar chacha. Waɗannan hudun duk wani nau'i na kasuwanci a musulunci da an same su, wannan abin kasuwancin ya lalace. Ko kala dubu ne, ko kala ɗari ne, ko wa za a yi, indai an samu ɗaya ko biyu daga cikin waɗannan, to wannan abin ya wato lalace. Sana Allah ta'ala ya gaya mana kuma a mas'ala ta takwas, cewa abinda ɗan adam yake karɓa na kuɗin ruwa kafin ya san hukuncin, to wannan Allah ta'ala ya yafe masa in ya tuba. An kuma ya ci gaba fa man ja'ahu maw'izatun, kaga karantawa kenan da wa'azi da jan hankali min rabbihi. Kaga ashe ba wani mai mu isarwa muke, Allah ta'ala yake faɗar me yake so a yi, mu sai mu gaya mutane. Me Allah ya haramta mu gaya mutane? Me Allah yake mu yi gaba ɗaya mu tashi? Me yake mu bari mu bari? Wannan shine Allah yake min rabbihi, kenan ba wani ne yake shirya wa'azi yake ya halatta kaza ko ya haramta kaza ba. Allah ta'ala ne yake haramtawa sai malamai su isar. Allah yake halattawa sai malamai su isar. Su ma malaman ba su da iko su halatta abinda Allah ya haramta ko su haramta abinda Allah ya halatta. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sannan abu na tara shine mutum ya tuba daga kuɗin ruwa, wato kafin ya karɓa. Kamar yadda na faɗa cewa kashi uku ne ko? Akwai wanda ya riga bai karɓi kuɗin ruwa ba yana hannun mutane, shine hadisin Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara, dukkan ribar jahiliya na rushe ta. Ala inna ribal jahiliya mawdu wa awwalu riban adauhu ribana ribal Abbas bin Abdul Muttalib. Yace dukkan wata kuɗi da ake zamanin jahiliya, duk wasu bankuna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da suke bada kuɗin ruwa, da duk wani ɗaiɗaikun mutane suke bada kuɗin ruwa, Annabi sai yace na rushe. A musulunci babu, indai kai musulmi ne to babu wannan, ka aje wannan. Ko ba zai hana ka arziki, ba zai hana ka wadata ba, ba zai hana ka samu ba. Sai ce ribar da zan fara rugujewa ita ce ribar Abbas dan Abdul Muttalib, ita ma na rushe ta gaba daya. Saboda in baka riga ka karba ba, sai ce ko ya dawo da asalin kuɗin sa ba tare da ya ƙara masa ko kwabo a kai ba. Idan ko mutum ya riga ya karba, to shine kuma yana hannunsa bai kashe ba, to shine aka ce ya sarrafa su zuwa ga wani abu da zai taimaki jama'a shi kada ya ci. Idan kuma ya riga ya cinye sannan ya ji wa'azin, to ba za a ce ya amayo abin da ya ci ba, Allah ya yafe masa wannan kada ya sake a gaba. Shine abu na goma, tausayawa Allah ta'ala ga wanda ya ga dama daga bayinsa, ta yadda ya ce wanda ya hanu fantaha to falahu ma salafa. Wannan ke nuna mana Allah ta'ala yana kulawa da bayinsa ta hanyar in ya hana su abu suka hanu, to sai ya yafe musu abin da ya wuce. Sannan na 11 jan kunne ga waɗanda suka koma cikin mu'amala da kuɗin ruwa bayan sun ji wa'azi, shine faman wa man ada, wanda ya koma, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sannan kuma wato bayani na 12 shine tsoratar da mutane dangane ga abin da ya shafi wato yin abin da aka hana su, tare da kuma mutum yana sane ci gaba da yi. Sannan na 13 shine bayanin girman kuɗin ruwa da hatsarin sa, cewa yana cikin kaba'ir, yana cikin kaba'ir dhunub. Hadisin da yafi kowanne ban tsoro a cikin kuɗin ruwa hadisi uku ne. Hadisin da yace Allah ya la'anci mai karɓa da mai bayarwa da sakatare da shaidu, kowa ya shigo kenan, duk inan nuni. Kuma aka ce Allah ya tsine maka, manzo Allah ya isar. Idan labari ne ko addu'a ce? Idan labari ne to kaga abin ya riga an tsine maka. In addu'a ce kuma addu'an ta kama ka. Saboda in kuma tsinewa Allah tana binka, ba abin da zaka taba ya albarka. kai ba za ka yi albarka ba, matarka ba za ta ƴaƴanka duk abin da ka tara ba zai albarka ba, ko ba za ka ga amfanin sa ba, ko ba zai amfane ka a duniya ba, ko ba zai amfane ka a lahira ba. Sannan abu na biyu mai tsoratawa kan kudin ruwa shine hadisin da yake cewa wato dirhami in an ce dirhami da me zamu auna shi yanzu ya kai 1,000 dirhami daya na kudin ruwa to daidai yake da yin zina sau 36. Ka dai ga illar zina, to amma wanda yake kudin ruwa dirhami daya sai wani yayi zina sau 36 zai kamo shi. Sannan mafi girman hadisi mai ban tsoro a cikin babu ruwa shine hadisin da yake riba tana da kofofi munana har guda 70. To 70 din nan ka dauko su, wannan tafi wannan muni, to mafi karancin munin a ciki shine mutum ya daura aure da mahaifiyarsa. Karamin kenan, kamar sau in mutum ya wannan to saura 69, to kowanne yafi wannan muni. To wani abu ne ku a duniya in ba shirka da kafirci ba yafi munin a ce mutum ya auri babarsa? Kaga kenan an yi ne don ame a firgita ka, a tsorata ka, a razana ka, kai watsi da kudin ruwa. Domin ka tsaya tunanin ma guda 69 ma shi kansa tashin hankali ne, an gaya maka ɗaya mafi kankanta shine ka auri babarka, aiko dole ka guji wannan abu in dai kana da hankali, kana da basira, kuma kana son ka gama da duniya lafiya. Shi yasa ba za mu iya shiga cikin aya da alaran mai karanta ba, saboda fa'idodin da muka ɗauko na ayar baya da bamu ƙarasa ba jiya ya cinye mana lokacin karatun. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada, inda muka tuntuɓan harshe ko muka kuskure Allah iyafe mu. Malam, ina ajiya a banki, wasu na shiga wasu na fita, to malam yaya zan yi zakkar su? A sai ka dinga lissafa, ai shi banki ba abin da yafi shi sauki, da abin da ya shiga na yana rubuce, da abin da ya fita din yana kawai a baka statement, sai ka duba ka ga nawa ne a ciki, nawa ne ya fita, sai ka fitar da haƙin Allah. Malam mai tambaya yana cewa yayi jinya kusan na wata 3, kuma ba a cikin hankalinsa yake ba, to yaya zai yi da sallolin da ya da suka kubuce masa? Baka cikin hankalinka, ai ba alƙalami a kanka. Idan mutum har baya cikin hankalinsa ya yi wata 3 bai salla ba, to sai ya farfado zai iya ta lokacin kawai zai. Ta wata 3 nan da ya yi baya cikin hankali, to ba alƙalami a kansa, babu wannan sallar, babu ramuwa. In ka haukace, to babu alƙalami a kanka. So ba zai rama wannan sallah ta wata 3 ba, sai dai ta yanzu. An ɗauki alƙalami daga wa? Daga mutum 3. Mahaukaci sai ya warke, yaro sai ya balaga, mai bacci sai ya farka. To lokacin da kake bacci kana ta surutu a baccinka, kana zage-zage, kana tafka a shariya, duk ba za a rubuta maka su ba. Abubuwan da kai tunano, kai sabonsu a cikin mafarki, kai sabo a mafarki, gaganka kana shan giya ko kana kisan kai, ba za ka tashi gaga kuma an rubuta maka kai kisan kai a cikin mafarki ba. Ba a rubuta wannan. Saboda haka kun ga kenan, wato wannan ba sai ya rama waɗannan salloli ba. Malam, ko sallar tarawihi yana da nau'i 3 mabambanta ne da aka shardanta a sunna? Ai, nau'in ma ya fi 3. In ka nemi salatu tarawih na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, ko kuma ka nemi zadul ma'ana Ibn Qayyim, ya kawo siffofi da sigogi na yadda ake yin salatu tarawihi. Amma an za ka yi ka gaya wa mamu, yau fa za mu yi mai sallama ɗaya ce kawai, raka'a 8 za mu yi sallama ɗaya, ko za mu yi raka'a 4 sallama ɗaya, raka'a 4 sallama ɗaya, ko mu yi sallama mai 3 sallama ɗaya, ko za mu yi 7 gaba ɗaya da sallama ɗaya, ko 5 da sallama ɗaya, ko 3 da sallama ɗaya, ko 9 da sallama ɗaya, ko 11 da kaza. Sai ka gaya mutane nau'in da za ka yi, don kawai ne ya ɗauka makuwa aka yi ta cewa subhanallah subhanallah. Kai ma limami ka karantar da mutane, ko ƙira'a za ka canza, ka gaya mutane cewa to zan muku ƙira'a da ƙira'a wane, za ku ji bambance-bambance da kuka saba ji. Amma ita ma ƙira'a ce sahihi ya karɓaɓɓiya, ba kawai shikenan sai ka zo ka tara mu a bayanka ana sallah mu ji ka ce she ko je, kaga dole mu ce subhanallah subhanallah, sai mu ɗauka ko makuwa kai. Amma in ka gaya mata wata ƙira'a za ka yi mai irin wannan, to kaga mun san cewa in ka ja abin da mun saba ja ba, ko muka ji inda ake madda ba kai ba, wanda ba a ja muka ji ka ja to mun san wata kurewa ce Allah ya baka ta wasu fannonin qira'a sai mu shiru muna jinka muna girgiza kai to wannan ana so duk abin da zaka yi mutane ba su sani ba ka fara ilmantar da su abin kafin kai ba gwaninta bane ka zo ka kama abin da ba a sani ba wanda wani zai munana maka zato ne ya dauka kuskure kai wani ya dauka mantuwa kai duk waɗannan abubuwan ba a san su a musulunci wannan yace mallam mai gidanmu yana cin riba to hanyar karban loan da ruwa mun yi ya dena yaki sai ce mana ai kasuwanci yanzu sai da haka to yaya matsayin ciyar da mu da yake yi kuddan ke ciyar da ku ai halake ci da ku duk abin da uba ya ba ƴaƴansa ya ba matansa su halal suka ci dan ubanka ya ci da kai ba babanka ya ci da kai ya ci da babansa ya ci da matarsa ya ci da ƴaƴansa wannan babu matsala amma shi din shi yake cikin hatsari shi ya kamata ku tausaya ma ku gaya masa ba fa zai tara dukiya da waɗannan hanyar kuma ya gamu da Allah lafiya ba yayi kokari ya rage ana yin arziki naga mutane masu arziki da kuɗi da kamfaninnuka kuma sun rantse min da Allah ba sa ta'amali da ruwa ko kwabo daya kuma gashi arzikin yayi amma mutum ya ce ba a arziki dole sai an saba Allah wannan ba zai yi ba yana ita ni abin mamaki mutane sai an ci bashi da ruwa sai an yi kaza ce gashi ni ban cin ba kuma ina ta yi sannan kamfaninnukan ba su kyale shi ba kullum sai zuwa suke yi da takardu alaji ai zaka kara bunkasa abin nan yanzu kamar kana da biliyan 2 da zaka mu baka biliyan 2 ka kara ko mu baka biliyan 4 kaga sai ya zama abin ya karu kasuwancin ya kara girma kuma dan fasunta din fa 9 ne ko 10 sai dan nuna maka dan hannu haka to amma biliyan 1 aka ce ka kara 10% nawa kenan ko 5% nawa kenan da yawa miliyoyin to asara ta zo akan ka kuma su karbe takardun kamfanin in ka kasa biya kuma ƙarshe ya ce an karbe kamfanin an ba su ya ce min yaƙi sun yi yaƙi har kyaututtuka suke kawo masa ya ce a'a ubanni kawai abinda Allah ya bani ta hanyar haka iya kuɗina nake juyawa ba na gaggawa ba sauri nake sai na tara biliyoyin kuɗi ba ku banni dai ni malamai har wata rana da ya yi reference da ni sai ga wai bankin suka ce wa za su zo su same ni a to ai za mu yi malam bayani ai yanzu kasuwanci dole sai larura ne sai ana haɗawa da waɗannan haramun din in ba haka ba arna sai su wuce mu nace to an zo gurin wato kenan ma so muke tsere ma muke da arna kenan su fa ba su da doka su fashi su sata su kwace su sata su sai da alade dan su tara kuɗi to mu ma sai mu biye musu mu muna duba kuɗi ne muna duba lahira muna duba kuɗi ne muna duba gamonmu da Allah muna duba kuɗi ne muna barin abin da zamu bari su da haka dan sun wuce mu ko sun fi mu kuɗi ba matsala bane dama duniya ta su ce lahira ta mu su da ka kammi sauri mu bi a hankali mu nemi arziki a gurin Allah Allah zai mana arziki ba tare da irin waɗannan munanan hanyoyin ba wanda suka zama masa dole kuma akwai za mu zo da fatoyin malamai da suka yi bayani akan yadda mutum zai in ya kama dole sai ya yi ta'amuli da kuɗin ruwa in sun shigo hannunsa ya zai rabu da su ba tare da ya ci ya sha ba ƙur'anai guda 10 daga Malam Suleiman Alhaji Gona Allah ya biya mishi buƙatunsa to Allah ya biya 500 daga His Excellency Danjuma Goji. His Excellency Danjuma Goji shine ya turo 500 a saka a cikin account na marayu. Saboda haka dama shi ya saba da irin wannan aiki duk shekara yana aiko mana kuɗi ya ce a saka a cikin asusun marayu kuma ma ya taba zuwa gaba ɗaya gidan marayu ya canza musu gadaje. Ya canza musu katifu, ya canza musu fililika, ya canza musu bargo na kwana har yanzu ina cin akan gadajensu suke kwana. Da haka Excellency Senator Danjuma Goji muna godiya Allah saka ma da alheri. 181 daga Shafi'u da Mukhtar Hussein ɗan Hizba tare da abokan arzikinsu. A'a ɗan Hizba 181 kai ashe yin hirwan nan kuma dai ba dama ne to kaga ai su biyun ba ku ba yin hirwa gaba ɗaya ba ne ku bi kaɗai yan hirwa su biyu ne yan hirwa ne mutum biyu suna hirwa kuma suna kasuwanci shine suka kawo kuɗi 181 suka ce a saka a cikin asusun marayu to Allah ya ƙara muku arziki yan hirwa 700 daga wata baiwar Allah Allah ya biya mata bukatunta Allah ya biya mata bukatunki na alheri wanda ya musulunta a yau Margaret Benjamin daga unguwar Nayinawa yanzu sunanta Aisha Benjamin Aisha Benjamin muna miki congratulation, muna miki addu'a da shigowarki musulunci, kuma muna miki addu'a Allah ya tabbatar da ki. Kuma duk za a tara ku gaba daya, akwai ranar da zamu zauna bi muku cikakken bayani akan musulunci kafin mu tafi insha Allah. Addu'a ta ni da addu'a yata na fama da ciwon sikila shekaru da dama. Allah ya ba ta lafiya, Allah ya kama ta sauki, Allah ya ba ni mace ta gari, Allah ya baka mace ta gari. Ina fama da rashin lafiya, ina zaune a jigawa, to Allah ya kawo lafiya, Allah kuma ya sauki, Allah ya sa ya zama kafara. Sai da addu'a kasuwa ta tsaya, to Allah ya sa ta ci gaba, Allah ya ƙara albarka a ciki. Da sauran bukatun jama'a na alheri, mun yi tawassali da sunan Allah da sifofinsa. Allah ya biya kowa bukatunsa ta alheri. Allah ya yi mana dukkan damuwa. Allah ba wa ƙasar mu lafiya, Allah ba wa ƙasar mu zaman lafiya. Fitintunu na zahiri da na batini, Allah ya kawo mana ƙarshen su. Allah muna roƙon sa afuwarsa da gafararsa da rahmarsa da yake raba a cikin wannan wata, a cikin waɗannan sa'o'i da waɗannan lokuta masu albarka. Allah ya sa muna da rabuwa ciki. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu
ilayk. فصوم أروسك يبتدي رمضان يا ضيف الورى فانظر ثناء في موعدي.